The Voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya yaba wa matakin kasar Poland akan matsalar yan gudun hijira sakamakon mamayar da Russia ta kai wa Ukraine, yayin da yake ziyara a kasar ta Poland a lokacin da Amurka ta ce da alamar Russia tana karkatar da aikin sojinta daga Kyiv, babban birnin Ukraine, zuwa gabashin kasar. Biden ya gana da ma'aikatan jin kai na kasar Poland da kuma sojojin Amurka da suke kan iyakar Ukraine. Kuna cikin fada tsakanin demokradiyya da 'yan mulkin mallaka, inji Biden, yayin da yake ganawa a Rezo tare da rundunar sojin Amurka ta 82 wanda ke tallafawa dubban sauran sojojin NATO a kasashen gabashi da suka hada da Poland da Lithuania da Latvia da Estonia da Bulgaria da kuma Romania. A hali da ake ciki kuma, sama da mutane miliyan 3,700 ne suka arce daga kasar Ukraine a cikin wata guda tunda Russia ta kai mata mamaya. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun ce ba a taba ganin irin wannan tserewan ba tun bayan yakin duniya na biyu. Kamar yadda ba a saba gani ba, wasu lauyoyin bakin haure sun ce kasashen sun karbi mutane cikin gaggawa. Galibin 'yan gudun hijiran Ukraine sun shiga kasashen Poland ne da Hungary da Romania da kuma Moldova. 'Yan Ukraine suna kuma kokarin zuwa ganin iyalansu a Amurka, kana tuni wasu da dama suka isa a iyakar Amurka da Mexico. Gwamnatin Amurka ta ce za ta dora takunkumai akan wasu 'yan Najeriya guda 6 da ke taimakawa kungiyar ta'addanci ta Boko Haram. Ana zargin mutanen ne dai da ba da taimakon kayayyaki da tallafi ko kuma samar da kuɗi da wasu kaya ko kuwa gudunmuwar fasaha wurin samar da kaya ko aiki ga Boko Haram, a cewar wata takarda da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar ga 'yan jarida. Waɗannan takunkumai za su hada mutanen kaiwa ga kadarorinsu da ke cikin Amurka ko kuma a ɗora hannu a kai. Kamfanonin Amurka kuma za a hana su yin kasuwanci da waɗannan mutane da za a sanya wa takunkumin. A ranar 14 ga watan Nuwamban shekarar 2013 ne aka tabbatar a hukumance cewa Boko Haram ta zama ƙungiyar ta'addanci ta ƙasar waje. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ƙungiyar ita ce ke da alhakin kai hare-hare da dama a yankunan arewaci da arewa maso gabashin ƙasar da kuma yankin tafkin Chadi, kama daga Kamaru, Chadi da kuma Nijar, waɗanda suka kashe dubban mutane tun cikin shekarar 2009. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kiwon lafiya a China sun fada a jiya Juma'a cewa kasar na ci gaba da yaki da barkewar annobar COVID-19 mafi muni a kasar, inda aka samu sama da sabbin kamuwa 56,000 tun farkon wannan watan Maris. Jami'an sun fada a wani taron manema labarai a Beijing cewa an samu sama da rabin wannan adadi ne a lardin Jilin da ke arewa maso gabashin kasar, ciki har da waɗanda ba su fidda alamu sosai ba. A wurin wannan taron manema labarai a Beijing, wani ƙwararre akan cuta masu yaduwa daga cibiyar yaki da irin waɗannan cututtuka ta China da ake kira Wu Zunyu, ya ce jami'an sun faɗa cewa dabarar da ake kira zero covid ko kuma kawar da covid kwata-kwata ta kasance dabarar rigakafi ta tsimi da tanadi kana mafi inganci akan covid-19. Dabarar ta dogara ne akan sanya dokar kulle da yin gwaji na gama gari tare da killace waɗanda ake kusanci da su a gida ko kuma a ma'aikatun jama'a. Jami'an kiwon lafiyar sun ce za su fara aiwatar da gwajin maganin antigen cikin sauri don ƙara ƙarfafa aikin gwajin gama garin. A ƙarshe, Koriya ta Arewa ta tabbatar da gwajin wani katafaren sabon makami mai linzami da zai iya ratsawa nahiyoyi. Tana mai cewa shugaba Kim Jong-un dan kansa ne ya jagoranci harba makamin a babban filin jirgin saman kasar. Kafofin yada labaran kasar sun nuna Kim sanye da rigar fata yana lekowa ta tagar wani ginin sanya ido yayin da makamin ya tashi a cikin wani yanayi na wuta a ranar Alhamis akan hanyar tafiyar jirgin sama a filin saukan jiragen saman kasa da kasa na Pyongyang.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu duba irin gagarumin nasara da jami'an tsaron Najeriya suka cimma a yankin Bangi da ke jihar Naija. Madalla. Haɗakar jami'an tsaro a jihar Neja sun yi nasarar fatattakar goman 'yan ta'adda tare da karɓe baburan 'yan bindigar da suka tasamma sama da 200 a garin Bangi da ke karamar hukumar Mariga. Jami'an tsaron sun yi arangama da 'yan bindigar ne a lokacin da suka yi yunkurin kona babban ofishin 'yan sanda na garin Bangi akan hanyarsu na dawowa daga garin Nasco, inda suka kaddamar da wani farmaki akan ofishin 'yan sanda wanda ya kai ga an halaka DPO a yankin na Nasco, wato CSP Umar Muhammad Dakin Gare, da wasu jami'an 'yan sanda guda 6. Ga dai ƙarin bayani da ɗaya daga cikin jami'an sa kai, Wakala Shanka, ya yi mana.
To, gaskiya abin da ke faruwa da gajiya ɗin nan, muna jin labarin ɓarayin nan suna Nasco, sun yi ɓanna sai kuma gashi ana ce muna gasu nan sun kawo ragada, muna gaya ma mutanen ka ciwon kowa ya ɓoye, kada wanda ya tsaya. To, da kun ba shi duka. Suna nan sun ɓoye sai gasu can an ce muna ai gasu nan sun hito ka ciwon mu samu kowa ba. Sun miƙo hanyar Bangi. To, suna biyo hanyar Bangi ɗin nan, ashe da suka biyo sai suka biyo ta tsakanin makabarta da secondary school. Suka taso ma police station straight. To, suna zuwa police station, Allah ya sa 'yan sandan duka sun watse. Luckily guda ɗaya ne suka samu, shi ma da yana batun yabo da suka bi shi da mashin, suka kama shi suka ɗauka. To, ana nan sai ga motar sojoji, dama sojoji sun je sun yi taking cover a can Shadaɗi. Sai aka kira su aka ce to abin nan ba Shadaɗi suke ba, ga su nan Bangi. To, gaskiya sojojin nan sun yi bacin ƙoƙarin su sun sheko da motocin nan nasu. Don kamun ɓarayin nan su ban nan police station, to Allah ya sa sojoji sun iso suka fara halba musu dindiga. Daga nan hankalinsu ya tashi. Sun dai samu kona motar 'yan sandan nan guda, wadda suke patrol da ita. To, daga nan suka buga babur sai suka yi gabas. Sojojin nan suka bi su cikin daji, saboda motocin nasu ko rami ne ko duki ne ko me duk ba sa ji. Yawwa, suka bi su suna halbi. To, suna zuwa suna fada ramuna da kuma da jin alsashi suna kwanta suka ta faduwa suna gudu da kafa. Yanzu kan ba su da babura, sun yadda baburansu. Sojojin nan na biye da su da motar na APC. Yawwa, to gaskiya anan aka samu aka bugbuge su sosai.
To, ko an halaka 'yan bindigar?
A halin gaskiya da yake ban kai kan madon motar da ta kahi abin gaɗinta suka kare boje-boje ɗin nan. To, yanzu ba tabbatun mu je mu ga yawan su da aka kashe ba ne tun da gab da magariba ne. To, dole muka tsaya batun mu ga cewa wannan motar ta tashi, kada a ce za a bata ta kwanan su da su kone ta.
Haka.
Sai muka maida hankalinmu ga gyaran mota. Allah ya taimake mu, muna gyara motar kuma sai suka sake dawowa, ashe suna nan kwanta suna saurare. Tana takowa tudu kawai sai suke kokarin su gewa sojojin nan. To, Allah ya taimaka dai da motocin nan duka suka kama ruwan wuta da su sojojin sun kwanta, haka aka kama bala'i da su. To, daga nan sai suka ja baya. Sojojin sun dawo gida sun zauna, sai kuma aka kama auna bomb ana jefa musu. Kuma shi ma bom ɗin gaskiya ya yi aiki sosai. Wanda yake a nan yanzu an nace maka ga adadin abin da aka kashe. To, na yi ƙarya tun da ban isa wajen ba. Amma dai yanzu haka masuna da aka samu gaskiya tsakanin 70 zuwa 60 ɗin nan su ga su.
To, yanzu haka kai kana ina ne?
Yanzu nan ina nan can kan ɗin sojoji ɗin nan.
Na'am, kana a sansanin sojojin ma kenan?
Eh, yanzu haka magana gada nake da kai.
kuma ina aka ajiye waɗannan baburan da kake magana a kansu?
Eh, kwarai yanzu haka ma an nan da motar da za ta kuzo ta kwashe su ta kawo nan Kwantagora. Kuma insha Allah an samu mai magana da ciyaman da abin da za a ba motar nan duka. Yanzu haka dai alfasai ina ganin ga su nan, ina tabbata ma da kasa ana tura gyada a buhu.
Na'am.
Engine oil ne, sabulun wanka ne, da dishi ga su nan sai ka ce kana cikin kanti.
Na'am.
Takalma ne, kayan soja ne, kayan mopol ne, kai ga su nan mai kosta ne da wata shegantaka ga su nan abin sai ya baka tsoro.
Nasuwa ne kayayyakin?
To dukkan ne wanda suke kashewa ne suna dauka. Eh, gaskiya halin da ake ciki.
Kamar a kiyasi, ɗan bindigar adadin su ya kai nawa?
Gaskiya adadin su zai kai mashin 300. To kaga kuwa kowane mashin suna da mutum 3-3 ne sama da AK-AK din su. Har da ma irin bindigar nan ne ake ce mata mai GPR take kowa ce.
Haka.
Duk dai bindigogi daban-daban dai da aka yi recovery a wajen nan suna da yawa, na takaita ma bayani. Ah, gaskiya an samu makaman su da dama kuwa.
Ajiya an ga mutanen bangi suna ta murna. Kamar wani irin farin ciki ne kuke ciki haka?
Ai baka sani ba kai. Ai ita bangi Allah ayu hala aka ce maka ga aiki irin wanga ya zo. To baka bambanta jami'an tsaro da ainihin mutumin gari. Da dai kaci daga da za a sa. Saboda zaka ga kowanne yaro babba da karami gindiga kolo kuma abun kamar ana ce ba su kai ku je ku kamo su da hannu. Eh, murna ko ai ba sai ka bincika ba. Eh, sa'ilin daga wurare da ba ana kira mu ana taya mu murna wannan nasara da aka samu. To kuma wannan abun ya faru ne a sakamakon shi Abbas Adamu. Kiraman na yanzu na rukon kwaliya irin gudun wanda yake ba ainihin jami'an tsaron nan.
Na'am.
Da kuma ainihin duk da 'yan sa kai ne, 'yan banga ne, police ne, mopol ne, soja ne. Duk irin gudunmuwa da an ce ana bukata yanzu gaba bata lokaci ne. To kaga wannan zai kara da karfafa musu karfin gwiwa su zo su yi aiki.
Honorable Emmanuel Umar shine kwamishinan tsaro na jihar Niger, ga kuma abin da ke cewa.
In ka tuna ranar Ladi mai girma gwamna ya kira mitin na 'yan jaman tsaro, kuma wannan mitin nan da gama mitin da yan mannin na yi magana na ce za mu canza matakin mu, za mu canza yanayin da muke gudanar da harkar tsaro. Allah ya bamu nasara da 'yan sa kai dinmu, da 'yan banganmu, da 'yan gari, da sojojinmu, da 'yan sanda, da su duka da jaman tsaro na Niger gaba daya. Mu haɗa kai da mutanen ƙasa da dawa tun da wannan bindiga suka shigo mana, tun daga wannan encounter suka yi daga sauran rami da ake har ƙauyukan Lagu, Bidda, ta Makwa, da Idaci, da sauransu ƙauyukan nan gaba ɗayan su ta shiga. Allah ya ta bamu nasarori a kansu, da kuma sojoji da 'yan sanda da suka tsaya a jiya a suka kwanta musu da dare tun daga yamma har zuwa dare. Har yau da safe kuma suka yi samun labari masu kyau, kuma da dare nan kuma da yamman ga mu ci gaba da operation din nan, kuma haka za mu ci gaba. Yanzu haka da na ga sun fito da 300 a yanzu haka.
Na'am, waɗanda aka halaka?
Wanda aka halaka mun samu babura, kuma wanda muka samu yanzu haka za su kai 200. Ɗazun wanda muka kirga, wanda muka samu labari sun kusa da 100. Yanzu mun ga kuma an samu wayansu da suka fi wajen 70 ko haka.
To kamar ɓangaren kwato dabbobi, ana
dabbobi da yawa sun koma wurin ba su shi. Ba a kwai wayansu da kuma don sun gaji sun mutu. Wayansu kuma a cikin wannan harbe-harben da aka kai da kuma bambamai da aka kai sun mutu. To muna da fata da cewa mutane wayansu wanda suke da shi, wayansu sun kira musu cewa dabbobin su sun dawo. Wayansu kuma an ce sun fadi cikin ruwa, sun drowning cikin ruwa.
Honorable Umar ya kuma jaddada kudirin gwamnatin jihar Niger na ci gaba da tsare dukiya da rayukan jama'a.
Ai, kowa yanzu duk wanda yake Najeriya yake kuma jihar Niger ya gan cewa shi ne girma gwamna mai faɗi ne, kuma mai yi da ya faɗa ya ce shi zai kare haƙƙin al'umma. Wannan alƙawari ne ce tana wuyansa, kuma Allah ya bashi nasara, ya bashi iko, ga yanzu kuma yana yi muna da
shi.
So muna son mu roke al'umma cewa taimake gwamnati. Yanzu din ma yanda muke magana, mutane da yawa wanda sun samu wanda aka sato su, ai so da yawa an sake su. Wayansu din kuma to cikin yayin wannan harbin da sauransu sun samu rauni, amma mutane da yawa sun an sake su, ko yau din da ma wayansu an sake su, mun samu labari. So mun san kuma yan bindiga na wayan su sun yadda mashinan su sun gudu wayan su suna da sun samu rauni muna kuma akwai kyakkyawan reward wanda zamu ba duk wanda ya bamu labari wanda kai ga kama dan bindiga ko kuma sanin inda dan bindiga yake ko kuma inda suke aje makamin su duk wanda ya bamu wannan labarin akwai kyakkyawan
tukuici da za a ba shi wanda ya bada bayanai
wanda gwamnati za ta ba bayanai kuma zamu yi kokari mu gan cewa mu kare ba zan bayyana wannan mutsirin mutumin nan ba.
To masu sauraro da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin haɗin gwiwa tsakanin muryar Amurka. Da tashin Alfa Radio mai suna da Dangari, sunana Abdul Mugis Idi Kotoko. A cikin shirinmu na yau mun yi tattaki ne zuwa garin Atibobo inda muka ziyarci fadan mai martaba Ofelu dan Usman jikan Abdullahi na Hudu. Mai martaba Ofelu dan Usman ya koro mana dan takaitaccen tarihi game da masarautarsa da kuma yadda aka kafa zangon garin Atibobo. To jama'a masu sauraro, she ku biyo mu domin jin yadda hiranmu da mai martaba Ofelu dan Usman jikan Abdullahi ya kasance.
Ni ne Ofelu dan Usman jikan Abdullahi, sarkin zangon Atibobo na Hudu.
Mai martaba, ka ce kai ne na Hudu, ko za ka iya ambaton mana sunayen sarakunan da suka yi sarauta har ya kai kanka yau?
Sarauta dai an fara shi da kakana ne, amma kafin kakana ya zo akwai waɗanda ake ce musu mai unguwa. Da wannan an ka fara zama, akwai mai unguwa Ali mai gashin baki na farko, mai unguwa Barade uban Haruna, mai unguwa Malam Halidu. Ya kamata a samu sarki gaba daya, to shine aka fara da kakana Abdullahi dan Azumi na Kuraci gari. To da shi ya zan babu, shi ubana ya dauki karaga, shine Usman dan Alkarya dan Abdullahi dan Azumi na Kuraci gari. Bayan shi kuma yayana ya dauki karaga, sunan shi Ali dan Usmanu jikan Abdullahi dan Azumi na Kuraci gari. Kuna ni Ofelu dan Usman jikan Abdullahi dan Azumi na Kuraci gari.
Na'am, mai martaba, ko za ka iya koro mana dan takaitaccen tarihin zangon Atibobo?
Kafin 1887 duka suna nan cikin zangon Atibobo. Ubana don kanshi an haife shi cikin zangon Atibobo 1887. It means kafin 1887 duka suna nan wurin nan. Suna wurin nan kuma suna fataucin su. Shi kakana ya zo da fataucin kante ne, ya zo ya sai kante ya koma da shi can ƙasar Hausa ya sayar ya komo. Haka nan yake yi. Tamu ubana kuma fataucin shanu, ana zuwa a so shanu a wuce a je da shi kumasi.
Na'am, da suka fito ƙasar Hausa ne suka shigo a Atibobo koko a'a sun yada zango wani gari tukunna suka shigo? Su nawa suka shigo a Atibobo, kuma su waɗanda suka kafa zangon Atibobo wani yare ne su?
Kagan shi Bahaushe, in ya riga ya bar ƙasan shi in ya zo, wani bambanci sakkwatacci, zamfaranci, nufanci duka yana aje su gefe ne. Duka su Hausawa ne, haka suka ɗauki kansu. To ban tsama sun fi kamar mutum ma 12 ba. Suka zo ba ruwansu da wai kai ba zamfare ni ko a'a, sun ɗauke su Hausawa ne, suke sha'aninsu suna kominsu tare yanda abin yake kenan.
To da Hausawan suka shigo garin Atibobo, suwa suka zo suka iske? Baya ga 'yan ƙasa, sun iske wasu kabilunmu na zango?
Hausawa dai ba su iske kowa ba. Ai shi yasa har yanzu sarautan zango yake hannun Hausawa. Ai kai da ka zo ka fara, kai da kai ake yi. To yanda abin yake kenan, ba su iske kowa ba. Daga baya dai duk kabilu suka zo. kuma duka kuma saboda musulunci ba wani daban ciki mu duka ɗaya ne akwai duk kabilan da ka sani arewancin Ghana to suna a Tuwobo
na'am kuma mata ba ya iya dan koro mana wani abu kadan da kakanni suka shigo yanda akai aka ba su waje suka kafa zango
ni batun kakana zan iya faɗi zuwan shi bai zauna a Tuwobo ma ya wuce wani gari mal goma in ka wuce a Tuwobo zuwa Kumasi ana ce mishi Jato Zungu asali sunan shi Zangon Jatau she yau aka juya shi ana cewa Jato Zungu shi Zangon Jatau nan shi kakana farin mutum ne inda yaje zauna dajin nan kusa da inda yau ya zama Jato Zungun nan inda ya fara zama kenan to da za a haifi ubana ne ya komo birni aka dauki cikin shi daga wannan kauyen Jato Zungun nan shi aka haife shi cikin Atubu shi aka sa mishi Usman dan Alkariya to kaga yanda an kai kenan fataucin kantede yake shi yazo da wani abun hannun shi kuma mutum ne wanda hannun shi bai da karfi yana bayarwa kuma yana iya mobilize mutane in DC je zo shi ya iya organize aje a aza shi ai ta mun ba lori aza mutum ake yi a zo da shi to kaga inda ya samu farin jinin kenan yana fataucin kanten shi yana wa'annan abu kuma yana karawa shi ya samu farin jini
ko mai mai ta ba zai iya koro mana abin da ya sa wannan zangon Atibubo ya shahara
to zangon Atibubo dai ya shahara saboda ko me zaka yi cikin Atibubo ko on kusurwa in dai ba da Hausa ba to abin dai da mu muke yara an kace the largest zongo in West Africa shi a ce muka Atibubo ko ta wani hanya zaka bi she dai Hausan nan tarihi yana nan ba abin boye bane kaga masu kasan da aka iske bunun Atibubo in aka kwantanta garin duka wato su bangaren da za su dauki bai kai kashi 25
masu garin ma da kansu
yes duk fadin garin zango ne
na'am
shi yafi yawa
to da me zangon Atibubo ya bambanta da sauran zangonnin da ke kewayen garin
tsohon gari ne gari ne yake ya ci suna wai Atibubo yandi salga tamale lokacin bayi wannan garin da salga da yandi duk santan sayar bayi ne to shi yasa wannan garin tsohon gari ne ba garin yau bane ya dade tun fil azam
to kuna da wani take da kuka yi ma wannan zangon Atibubo
akwai shi wai Atibubo garin Janakwaku inda mai unguwa Ali mai gashin baki garin shege da shegiya in ka ga dan halantu bako ne
ka yi batun wani kwaku shine nika son da amina wannan bayani kadan
da kakannin mu suka zo wa'anda muka iske suke masu kasa su ne bunu to wannan lokaci bunun nan sarkin su shine Janakwakun nan
shi ya ba kakanni
shi ya ba su ce to ku ji nan ga ku zauna in ya so mu duka mu ci amfanin juna
na'am kalubale da kuke fuskanta in akwai shi kamar mu sani
kalubale akwai su amma fannin siyasa abinda an ka ce kai sarki ka fidda kanka cikin siyasa she ana so ko menene a tura ka ciki ana ga maka ubana haife shi 1887 muna zaune tare da yan gari kamar ma in ce ma mun zama duk daya to she kwanan gani wa'ansu suke neman su ce wai mu baki ne mu kuma ba mu taba mu yadda kamar mu baki ne in suna son baki mun gura musu gidan mutuwansu su je su tone su amma mu ba baki bane
saboda haifan ku aka yi gurin
iyayen mu ma haife su nan tukunan su kuma suka haife mu saboda shi mu ba baki bane ba mu taba zama baki
shi sa wannan ne matsalan ku
shi ne matsalan mu amma garin don kanshi matsala daya ne in an kai aka magance muna shi to she mu ce alhamdulillah shi ne na ruwa ba mu da ruwa wannan garin duka ne ruwan sha ruwan komi da komi mu shine matsalan mu government je ta waiwayo da mutane abinda ake gaya musu daga can birni Accra ba shi bane su rinka tada kafansu su zo har inda mutane suke su gani da idon su wani hali mutane suka kasance suna ciki in ya so su gani da idon su kaman batun ruwan gare nake fadi yau muna cikin January watan farko to ni na ga maka har zuwa February mutum ya baka tausayi ba kyau inda aka ce an bar hadari to magana ya tashi to su komo su zo mu matsalan mu ɗayan da muke so in an ka magance mu na wannan to she mu ce alhamdulillah don ruwa ashi ne rayuwa amma ba mu da shi kuma sun sani ba bakon abu bane sun sani in abin da mu za mu iya mu yi da karfin mu da mun yi wani abin in yafi karfin ka dole hukuma ya zo ya tallafa to mun yi kuwa ba su ji
to jama'a masu sauraro duka karshen tattaunawa na da mai martaba Ufailu dan Usman Jikan Abdullahi kenan a madadin sashin Hausa na muryan Amurka da kuma tashan Alfa Radio dake garin Kumasi sunana Abdul Mugis AD Kotoko nake cewa a huta lafiya
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
ya rabana mun takaka kai maza ku bare na mata mata iya jira mun dishi mata iya jira mun dishi so son ka koye mu mata almo ka jirma Ogega mata
Ya rabana mun takaka kai maza ku bare na mata mata iya yaran mun dishi so son ka koye mu mata so son ka koye mu mata so son ka tishe mu mata Almo ka jirma ogega mata Ya rabana mun takaka
haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.